بالله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa iyayenmu mata na wannan gari garin lafiya daga wannan masallaci a Masjidu Daris Sunna ko a nan masallacin Bello Master a nan garin lafiya muna masu nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu ikon haduwa a daidai wannan lokaci domin tunatar da kawunanmu game da addininmu na musulunci ubangiji Allah ya sanya mana albarka a cikin wannan taro kamar yadda muka ji fadakarwa jan hankali da wa'azi daga malam to muna addu'a Allah ubangiji ya bamu aiki ikon aiki da abinda muka ji na wa'azi tabbas duk wanda Allah ya taimake shi ya kiyaye kalmomi da malam ya ja hankalinmu akan su to muka yi aiki da abinda ya shafe mu a ciki to da izinin Allah za mu tsira duniya da lahira dama babban manufa kuwa duk wanda Allah ya jarabce shi da zuwa rayuwar nan ta duniya to ya samu ya gama lafiya shi yasa za ku ji muke yawan addu'a Allah ya sa mu gama lafiya to abinda zai taimake mu mu gama lafiya shine mu kiyaye dokokin Allah Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ba halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta mu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin ba abinda Allah ke bukata a wajen mu wanda zamu yi tunanin cewa zamu yi kasuwanci mu kai mishi riba ko mu je mu ainihin wato kai mishi wani abin da zamu siya da dukiya duk wannan ba shine Allah ya halice mu saboda shi ba wadannan abubuwa ne dai da zasu taimaka wa rayuwar mu domin mu samu damar bautawa Allah madaukakin sarki to kamar yadda malam ya ji hankali har ila yau malam yayi kokari ya dubi bangarorin rayuwar kiyamace kuma a kowane bangare yayi mana nasiha masu kayatarwa kwarai da gaske a lokacin da mace ta taso tana a matsayin ta na diya a gidan iyayenta to akwai abubuwan da yake wajibi akan ta ta kula da su musamman abin da ya shafi biyayyan Allah da kuma kyautatawa iyaye wannan umarni ne na Allah Allah ya ce wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a sai ya ce ne wa bil walidaini ihsana a wannan jin Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya sai ya ce ne wa bil walidaini ihsana dan haka duk wata diya namiji ne ko mace to ya tabbatar da cewa a sadda yake a matsayin da a karkashin iyayensa ya kiyaye dokokin Allah kuma ya ainihin wato kyautatawa iyaye bayanan kyautatawa iyaye sune malam yayi mana a tsokaci akai da kuma irin sakamakon da mutum zai samu idan yayi kokari haka daga cikin abubuwan da za su biyo baya ga dan da Allah ya taimake shi yayi wa Allah da'a kuma yayi wa iyaye biyayya shine zai samu yardan Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain yardan Allah to yana tare da yardan iyaye kamar yadda fushin Allah yana tare da fushin iyaye abinda wannan hadisin yake cewa shine duk dan da ya kuskura ya bar iyayen shi suka yi fushi da shi to ya tabbatar da cewa akwai fushin Allah ya kan shi ka duba a cikin alkur'ani kuma Allah ya bayyana cewa yana yin fushi ne akan fasikai kafirai wato azzalimai duk wanda Allah kuma ya fushi da shi to ba zai tsira ba tun daga nan duniya har lahira dan haka ka je ka duba alakanka da iyayenka shin akwai wani abu na bacin rai da kake cusa musu yi marmaza ka je ka nemi yardan su domin daga sadda iyayenka suka yadda da kai to akwai ainihin wato kusancin samun yardan Allah ta tare da kai kuma yardan Allah shine mafi girman abin da ake nema wa ridwanullahi akbar wannan kenan a matakin farko a mataki na biyu mace ta samu kanta a matsayin mata aure babu shakka a nan ma to tana ainihin wani gaba na rayuwa wacce tabbas idan ta kula da tsari da dokokin da Allah ya dora a kanta za ta tsira duniya da lahira shi yasa wani hadisin da Imamu Ahmad da wasun shi suka fitar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa abubuwa guda hudu idan mata aure ta kula da su to za ta shiga aljanna cikin aminci idza sallati almar'a khamsaha, duk matar da ta kiyaye sallolinta biyar. Anan ne malamai suke jan hankali game da yadda mata suke sakaci da salloli guda biyar. Zaka ga mata ba sa damuwa da lokutan sallah musamman, wannan kuma ba karamin sakaci ne ba. Duk wacce ta san tana wannan gangancin, to ta tuba wa Allah, ta gyara kuma daga yanzu kada ta koma, saboda wannan na daga cikin hanyoyi da za ta samu aljanna a gobe alkiyama. Domin sallah na daga cikin ibadoji masu muhimmanci kwarai da gaske. To ma'anan sakaci da sallah shine ko dai mutum ya zama baya yi akan lokaci. Fawailun lil musallin alladina hum an salatihim sahun. Allah ya tsine wa wasu nau'in masallata waɗanda suke da rafkanuwa da sakaci, wato da sallan su, da haka ba za su yi sallah akan lokaci ba. Allah kuma ya umarni cewa aqimis sala inna salata kana al'adul mu'minina kitaban mawquta. Dole ne musulmi ya salla kuma akan lokacin da Allah yake so. Allahumma musamman ga iyaye mata sai wacce ta samu kanta a yayin da shari'a ta ce kada kai sallah a wannan hali, musamman a lokaci da ake yin wato bako na wata. Idan ba haka ba kuwa, to wajibi mace ta sashi sai sallah akan lokaci, kuma ta yi sallan yarda manzon Allah ya karantar. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Imam Bukhari yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli. Dan haka wajibi ki koyi yaya sallah irin ta manzon Allah, tun daga yadda zaki tsarki, ki alwala, ki sanya sutura da zaki sallah a ciki, ki tsaftace jikinki da sutura da wurin da zaki sallah, sannan kuma sifar yadda zaki sallah daga kabbaran harama har zuwa sallama. Yasa kun ga ashe karatu ne wanda dole sai mutum ya je makaranta ya koya. Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi suna iya kokarin su wajen su ga sun karantar da ainihin wato al'umma, musamman iyaye mata. Yasa kuka ji malamin yayi mana bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai da ta kai ga lokaci na musamman ya ainihin wato yanka wa iyaye mata domin ya karantar da su addini. To wannan shine bayani game da duk matar da ta kula da sallolinta. Sai annabi ya ce wasamat shahraha, sannan ta kula da azumtan watan Ramadan. Wajen azumin watan Ramadan shima mata na da ganganci da yawa da suke yi, musamman saboda sanin kowa ne cewa mafiya yawan mata to a cikin wata sai sun yi ainihin wato jinin su na al'ada. To a ka'ida ko duk mace da take jinin al'ada ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba. To sallah shari'a ta yafe wa mata, amma azumi tana nan ana bin ta sai ta rama. To kwanakin nan da take yi a cikin watan Ramadan tana jinin al'ada, wata ta yi kwana uku, wata biyar, wata bakwai, wasu ma har kwanaki goma. To in Allah ya da wannan azumin nan ne fa sai ya zama mata kayar baya. Ayi ta kasa rama wannan azumin. Ba za ta fara tambaya akan hukuncin azumin ba sai an shiga watan Sha'ban na shekarar da za ta shigo. Sannan za su damu su Abu Kafsha ko? Akan wakallawa ina hukuncin ni ne aka biyo ni azumi. Dama guda takwas ne, yau gashi azumi saura kwana uku. Ba haka kuke yi ba? To Allah ya shirye ku. Na fata an gane. Ba daidai bane jama'a. A ce a dauki tsawon wata 11 ki kasa yin azumi 10. Ai ko da a kowane wata guda ɗaya kike yi zaki gama. Amma mata, to wacce ma tafi wannan muni, akwai matar da za a biyo ta azumin bara waccan, da haka sai ta ce yanzu mala azumin ne da yawa, to yaya zan yi? An bi ta guda 6 a wancan, wannan an bi ta guda 7, ya zama guda 13, to yaya za ta yi? Kai akwai matar da ma sai ta tara sama da shekara 10 ba ta ramawa. Haka wannan ai an yi asara. Shi yasa manzo Allah ya ce wasamat shahraha, da haka mata a daina yin sakaci. Duk wacce Allah ya raya ta har zuwa bayan watan Ramadan da ranta da lafiyanta, abu na farko da ya kamata ta baiwa muhimmanci shine ta biya azumin da aka biyo ta. Da ta yi su ta biya fa shikenan fa. Sannan ku dubi falalan da aka ce idan mutum ya biyo bayan watan Ramadan da azumi guda 6 a cikin wannan wata na Shawwal, za a bashi lada kamar ya shekara yana azumi. Kin ga duk wanda aka biyo azumi ta yi sakacin ramawa, yaushe za ka yi na sittu Shawwal? Haka ba za ta yi ba. Amma matar da take ba da muhimmanci game da azuminta, ana gama azumin ta dan huta na kwana 2, aka yi sallah, aka ci naman sallah da sauran makulashen sallah, sai ka ga ta dasa azuminta. kafin watan Shawwal din ya raba ta gama azumin da aka biyo ta ta gama sittu Shawwal kuma an gane wannan da kyau ko to dan haka mata a kiyaye wajen wato yin marmaza mutum ya zan ya azunci abinda aka biyo ta a cikin watan Ramadan idan Allah ya kaddari wasu abubuwa na uzurori karbabbu a shari'a sun sa kin yi jinkiri to kada ki sakaci har wani azumin ya shigo ba tare da kin rama wanda aka biyo ki a baya ba wannan yasa wasu malamai ma suke yin fatawa cewa duk matar da bata rama azumin da aka biyo ta ba har wani azumin ya riske ta to bayan ramuwa da zaka yi kuma sai an ci ta tara kine kaga wasu malamai suke cewa sai ta ciyar wasu ce sai ta bada sadaka asali waɗannan ba su ne abinda shari'a yayin yi wato wajabta musu ba amma malamai ne suka yi dube a cikin ainihin wato hukunce-hukunce na shari'a cewa ana horar da a hukunta wanda ya sakaci a addinance da haka mata a daina wannan sakaci kun ji abu na biyu ko abu na farko ta kula da me sallah abu na biyu azumi sai na uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa ata'at ba'laha tai biyayya ga mijinta to nan ma fa inda giza ke saka kenan mata da yawa kamar yadda kuka ji mallam yayi ta magana yanzu ma mallam da yayi mana ta'liki yayi ishara sun dauka wai yanzu wayewa ne da sanin ciwon kai da kuma nuna ita isasshiya ce mara kirki shine ta daina ganin mijinta da ainihin wato gashi aka da haka duk wani rashin kunya duk wata fitsara za ta yi wa mijinta a ƙarƙashin kuma tana ƙarƙashin auren shi wannan ba kirki bane ɗan uwa mata a kiyaye wajibi ne duk matar da take ƙarƙashin aure to ta san cewa Allah ya girmama ta ne da haka ta rike wannan mutuncin nata ba za ta san darajar wannan kimar wato igiyar auren ba sai ta rasa wannan auren matar da take son ta san wannan ta je ta tambayi zawarawa wanda suke yanzu wajen aure musamman wanda ba wai wato kaddara ce irin na mutuwa yake sa suke rabuwa da mazajensu ba wata kawai wasu kawaye ne za su zo su hure mata kunni su nuna mata cewa ai baki da kaza ne ai baki san kaza bane yaushe zaki tsaya wani namiji na baki umarni a daidai lokacin kuma ga wani dan iska nan yana bata umarni amma wai bata yadda yanzu mijinta ya bata umarni ba kaga wannan biye wa kururuwan shedan ne Allah ubangiji ya tsare mana imani da haka manzo Allah ya ce wa afa'at ba'laha tai wa mijinta wato da'a a karkashin auren shi da kike a igiyan auren shi da kike anan ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wa'azozi da malam ya karantar da mu cewa annabi na yi wa mata wata rana ya ce ya ku ma'asharan nisa tasaddaqna ya ku taron mata ku yawaita sadaka fa inni ra'aytukunna akthara ahlin nar da na leka gidan wuta na ga kasan waɗanda suka fi yawa mata ne wata mata ta ce ya manzo Allah me laifin mu manzo Allah ya ce abubuwa ne guda biyu taksurna la'na mata akwai sakin baki ba kwa yi wa bakin ku linzani sadda kuke magana dan haka kowanne magana za a faɗi ayi ƙarya ayi gulma ayi kazafi uwa uba tsinuwa duk inda ka ji wani tsinuwa mai ƙarbi to mata suka kirkiro ta haka ne ko ba haka bane yanzu mace za ta tsaya ta yi maganganu na rashin daraja na rashin kirki dan ta nuna ainihin wato ita fitsarariya ce Allah ya kyauta to sakin baki da mata suke yi wannan na daga dalilan da yake jagorancin mata zuwa gidan wuta da haka wajibi mace ta kiyaye harshenta shi yasa Allah ya sifanta mata nagari a cikin alkur'ani yace wal hafizatu lil ghaib bima hafizallah wato wadda take tsare abinda Allah madaukakin sarki ya sanya mata ta tsare tun daga al'auranta har bakinta har idanta har komai nata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa takfurna al'ashir sannan kuma ba ku yi wa mazajen ku da'a kuna butulce wa mazajen ku annabi yace law suni'a ila ihdahunna ma'rufan dahara da za a kyautata wa ɗayan ku tsawon zamani ko shekara ko tsawon rayuwar da ta yi da mijinta wata rana sai aka samu ɗan kuskure daga namiji summa ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairun qattu sai kaga mace ta ce yo kai in ba ma kaddara ba ne zai hada ni a ce wai kai ne mijina kaji duk bata san kaddara ba sai bayan shekaru 30 yau kuma saboda an samu wani dan matsala a lokacin ne zaka rinka ji zaka ji su da salon maganganu kala kala ace namiji 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 kenan eh namiji mutanen mu haka ne ko ba dan goyo bane ba kaza ba kuma duk sun san ƙarya suke yi fa domin ita ma yanzu ga yana tana goyon danta namiji a bayan ta kuma ta ce namiji ba dan goyo bane Allah ya sa mu dace da haka wajibi mata su ji tsoron Allah wajen yi wa maza da'a shi yasa kuka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aikin hajji shi na bankwana kamar yadda malam ya karantar da mu ya tsaya ya ja hankalin maza akan cewa lalle su ma su kula da haƙƙin waɗannan matan to wanda tafi wato haƙƙin a kula da tafi girman haƙƙin a kula da mutuncinta ai ita ce wadda tayi da'a ko cikin yaya dan da yafi wa iyaye da'a ai an fi ji da shi to amma yanzu wai mace tana son ta nuna fitsara kuma a haka kuma ai mata duk abin da take so ai ba zai yi ba da haka wajibi a kula da yin da'a ki rinka jin asar da kike yi wa mijinki da'a to umarnin Allah kike bi ba wai shi ba of course shi bai isa ba amma Allah da yake ki mishi da'a ai ya isa da haka mu gane wannan Allah ya sa mu dace abu na hudu da annabi ya lissafa sai ya ce wa hasunat farjaha kuma ta tsare al'auranta bata bari wato shedan yarin jayeta ta hanyar ta je ta ainihin ba da kanta buri ya hau ba an fahimta ko kafin ta yi aure hasar da ta yi aure har bayan wani tsautsayi ya sa yanzu ba ta da aure babu wanda yake da haƙƙin ya ainihin wato kusance ta sai wanda shari'a ta mallaka wa ainihin wato wannan kan nan nata saboda an daura aure an biya sadaki an yi siga shaidu sun shaida to duk matar da ta kula da waɗannan abubuwan sai manzo Allah ya ce za ta shiga aljanna cikin aminci ba tare da tashin hankali ba kaga ya kamata a ce ashe mun kiyaye waɗannan abubuwan to a matakin mace ta uku da ainihin wato malam ya fadakar da mu anan shine idan ta zama uwa a lokacin ita ce yanzu ake tsammanin ƴaƴanta su yi mata biyayya to ki tuna irin rayuwar da kika yi a baya irin rayuwar da zaki gani a lokacin da kika tsufa kuna fahimtar wannan da kyau ko shine abin da kai shi zaka girba yanzu a lokacin kin girma kina da ƴaƴa kina da sirkai ke ma yanzu kina son ai miki biyayya a kyautata miki a kula da ke kin manta a lokacin da ya kamata ke ma ki waɗannan abubuwan baki ba to ba zai yi mutum ya shuka masara yazo kuma yana girban gero ba abinda ka shuka shi zaka girba shi yasa ake so tun yaran na kanana yadda kuke rike da su dinnan ku tsaya ku inganta tarbiyyansu an gane wannan da kyau ko to dan haka zamu ji dadin rayuwarmu duk abinda muke bukata Allah ya biya mana bukatunmu duk ainihin wato matsaloli Allah ya yaye mana su to idan muka gane cewa a kowane mataki na rayuwar mace akwai bukatar ta tsare wasu haƙoƙi na Allah da wasu haƙoƙi na waɗanda Allah ya ce ta kula da shi tana ƴaƴa ta kula da haƙoƙin iyaye tana mata aure ta kula da haƙoƙin miji tana ainihin wato uwa ta ainihin wato kiyaye abinda zai biyo baya na waɗanda ke ƙarƙashin ta to sai mu gane cewa abu mafi girma da yake kai mata su ya baro su shine biye wa son zuciya a haka ne al-Imamu Muslim ya rawaito wani hadisi wanda al-Imamu Ahmad ma ya fitar a cikin musnadinsa Imamu Malik shi ma ya rawaito hadisin a cikin Muwatta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce sinfani min ahlin nar lam arahuma akwai wasu tarin jama'a nau'i biyu wanda ranar tashin alkiyama a wuta Allah zai zuba su amma manzo Allah ya ce ni ban taba rayuwa da su ba ban taba ganin su ba malamai suka ce a ƙarshen duniya ne suke yawaita ta yadda suna daga cikin ma alamomin tashin alkiyama na farko manzo Allah ya ce rijalun a wani lafazin ya ce qaumun wasu mazaje ne wato kaman ka ce manzo Allah ya kasafta waɗannan mutanen guda biyu a mutanen gida biyu da wanda maza su suka shahara akan shi da wanda mata su suka shahara akan shi to na farkon sai ya ce wasu mazaje ma'ahum siyatun a hannayensu akwai doruna bulala ka asnamil bakar kaman jelan saniya. An gano wannan ne kyau? Yadribuna nas, suna dukan mutane. Malamai da suka yi sharhi irin sa Imam Nawawi a cikin Al-Minhaj insa da irin sa ainihin wato Al-Qadi Iyad a cikin sharhin sa na Sahih Muslim suka ce irin waɗannan mutanen suna saurin bayyana a cikin yaran shuwagabanni ko yaran sarakuna ko yaran ƴan siyasa. Su ne zaka ga duk inda za su je da masu gidansu saboda su baiwa masu gidansu kariya, suna yawo da doruna duk inda suka zo za su wuce bayan Allah sai ta tsula musu bulalan. Ko irin yanzu wani ɗan siyasa zai wuce a mota, sai kaga ga wasu motoci nan na jami'an tsaro suna koran duk wanda yake kan titi, sun zuro hannu haka da dogon doruna. Kana ɗan tafiyanka a keke a tsula maka da baya, ka gangare ka fada kwata. Ko kuma irin fadawan sarakunan nan kaga suna yawo da ainihin wato doruna, suna shiga cikin al'umma suna tsola musu, suka ce to irin waɗannan su ne suke fara gaskatuwa a cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta da cewa wasu mazaje ne masu yawo da bulala, su ta dukan mutane ba gairi ba tabbaci, babu laifin a komai da suka yi musu. To irin waɗannan mutanen manzon Allah ya sifanta su da ƴan wuta, Allah ya tsare su. To ba shine asalin wanda muke son mu fadakar da mu kansu ba, su waɗanda muke son mu yi magana akai su ne na biyu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa nisa'un, sai wasu taron mata. Annabi yace kasiyatun ariyatun, kaje yadda Annabi yake sifanta su. Annabi yace a zahiri ga su zaka gansu suna sanye da kaya, amma kuma kayan bai hana su bayyana tsaraicinsu ba. Tsarki ya tabbata ga Allah. Ku ji manzon Allah fa yace bai taba ganin su ba, amma ku ga yadda Annabi yake bayani kai ka ce a wannan zamanin namu yake rayuwa. Wannan sifan duk da Annabi ya bayyana ga su nan yanzu muna ganin su a bayyane, babu wani ainihin wato sakaya a ciki. Daga cikin ma'anoni da malamai suka faɗi na wannan lafazin shine Allah ya rufa musu asiri da ni'imomin da ya musu, amma su kuma sun butulcewa Allah ta hanyar kin gode wa ni'imar da Allah ya musu. Amma ma'anan hadisin na zahiri wanda shine mafiya yawan malamai suka tafi akai shine ma'ana na zahiri, mace ce Allah ya ce ga baki ɗayanta al'aura ne, da haka ta rufe kanta in dalili ya sa za ta fita inda wasu ajani za su iya ganinta. Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Allah ya ce ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka da ƴaƴanka mata da sauran matan al'umman ka mu'minai baki daya su rinka rufe jikinsu da jilbabinsu. Allah ya ce zalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Haka ne sifan da idan zaran an ga mace mumina za a gane ta, kuma ba wanda zai ci mata mutunci, ba wanda zai wulakanta ta. To yau jama'a mutane da yawa sai suka yi watsi da wannan umarrin da Annabi yayi, sai suka bayyana su suke fassara wannan hadisin da Annabi yake cewa kasiyatun ariyat. Malamai suka ce wannan sifan yana bayyana ta ɗayan hanyoyi guda uku. Hanya ta farko, ko dai ya zama ce a zahiri gashi ta sanya kayan, amma kayan share-share ne, they are so transparent ta yadda duk abin da ke ƙarƙashin su ana gani. Kaga a zahiri akwai kayan ko babu, amma kuma ya rufe jikin bai rufe ba, to shine ma'anar kasiyatun ariyat. Da haka duk matar da ta sa kaya transparent to san cewa tana cikin waɗanda Annabi ya ce ƴan wuta ne su. Za kuma ku ji abin da Annabi ya faɗi a ƙarshen hadisi. Allah ka tsare mu daga shiga wuta. Ina ganin ko ba wuta ba, ko zafin garin nan kawai da ake yi, idan aka ce za a yi wa mutum azaba da shi, ai ya kamata ya ci tsoro. Musamman mu da muke a wannan yankin mun san irin tsananin zafi da ake yi a nan. Kaga mutum bacci zai yi, ko da ɗan kayan bacci ne a jikin shi sai ya ji ba daɗi. Wani sai ya ce riga ya ta fifita jikin shi saboda zafi ya yi zafi. To ina ga a ce tafasasshen ruwa za a saka mutum a ciki. To ba tafasasshen ruwa ba, abin da ke tafasa ruwan wuta kenan na ƙarƙashin murhu, a ce nan za a saka mutum. to duk wannan fa ba shi bane wuta irin na lahira nan ne manzon Allah yace za a saka su ai haka mata mutane su kiyaye kansu shi yasa Allah yace fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara ku kiyaye wuta wanda makamashin wannan wutan shine mutane da ainihi wato duwatsu to daga cikin mutanen su ne irin waɗannan mata da haka ba daidai bane a rinka sa kayan da yake bayyana jiki wannan shine abinda ake kira da kasiyatun ariyatun fassara na biyu malamai suka ce ko kuma ya zama an sa kayan amma kanana ne irin abinda ake cewa mini skirt din nan ko mini shirt ko wane ne saboda kayan yayi karanci da yawa ta yadda ya bar sauran gabobin jikin a bude yau jama'a akwai matan da suke sa irin su ko babu akwai shi za ta sa kaya da kyar jaririn yaro kayan ma zai ishe shi amma ita za ta kawo ta matsi a jikinta dan kadan jikinta za ta rufe duk sauran kuma a waje to ita ma wannan kaga kasiyatun ariyatun dan an samu wasu mata ne idan ana jan hankalin sa irin wannan wai sai su rinka cewa to ba kaga a jikina ba ai ba wai dama an ce ba kayan bane amma kayan bai rufe al'auran jikin ba kuma ana fahimta ko to waɗannan kananun kaya da mata ke sawa wanda za ta kai ga ya bayyana wasu gabobi to su ma suna daga cikin wato matan da annabi ya sifanta su cewa ƴan wuta ne Allah ya tsare mu na uku malamai suka ce ko kuma ya zama kayan ba transparent bane don ba a ganin abin da ke karkashin shi sannan ba kananu bane to amma kuma shedan sai ya biyo wa mata ta hanyar sai ya mai da kayan matsatsu ne sun matse jikin gaba daya kaga yanzu ga kayan da har kasa gashi kuma yana da kauri ba a ganin karkashin shi to amma kuma duk ya matse jikin ana ganin yanayin yadda jikinta yake da haka duk wani karin jikinta a bayyane yake shi ma mai amfani wannan kayan babu to shi ma kasiyatun ne ariyatun ana fahimta ko to duk matar da ta samu kanta a ɗayan wannan yanayi guda uku to tana daga cikin matan da manzon Allah ya sifanta su da cewa min ahlin nar daga cikin mazowa wuta ne Allah ka tsare mu a duniya a yau jama'a babu abin da ake son a nuna wa mace ta zama wayayya ta zama yar gari ta zama wadda ta san me take yi in mace ba ta yi ɗayan wannan abin nan guda ukun ba haka ne ko ba haka bane shi yasa yanzu mafiya yawan abinda ake siyarwa mata na kaya to irin waɗannan ne zaka ga kaya ne transparent har ta kai ga hatta waɗanda ake ganin suna sa waɗanda kaya ne ma masu girman to amma kuma yana bayyana jikinsu dan haka an yi ba a yi ba ko kuma a rinka saida musu da kananun kaya sannan kuma ga kaya nan waɗanda suke skin tight irin waɗanda ake siyarwa da shi zaka ga mata ke yawo a ko'ina Allah ubangiji ya tsare mana imanin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya bayyana wannan sifar sa ta farko sai kuma yace ma'ilatun mumilatun dama su waɗannan irin matan sun riga sun kauce daga hanyar Allah shine ma'anar ma'ilat karkatattu ne to amma kuma sharrin ba su tsaya karkatan ya tsaya a kansu ba sai annabi ya ce mumilatun kuma suna karkatar da wasu waɗanda ba su ba ta hanyar da su za ku ga ake tallace-tallace da haka sai ka ga wasu matan arziki suna kwaikwayonsu ko kuma su za su rinka bayyana a tashoshin wato talabijin kamar yadda malam ya gaya mana misali suna nuna wa mata cewa ku rinka nuna ku wayayyu ne ku daina bari ana mai da ku gidadawa sai su rinka hura kunnen mata ga su nan yanzu zamani ya zo mana da hanyoyi kala-kala da suke yada irin waɗannan missions ɗin nan nasu kuma suna karkatar da matan da ke biye musu da yawa mu dai Allah ya tsare mu daga cikin masu biye musu suna na da kafafe a shafuffukan sada zumunta na WhatsApp ne na Instagram ne na Facebook su bude group na waɗannan fitsararrun da haka a kullum akwai irin abin da za a koya wa mata sai kaga mata kuma sun ɗauki hannu suna ta yin waɗannan abubuwan to ke baiwa Allah da kike neman ki tsira a ranar gobe alkiyama kakki biye wannan kururuwan kururuwan shedan ne Allah kuma yace la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku rinka bin wato hanyar shedan saboda shedan ba abin da yake umarni da shi sai al-fahsha wal munkar sai abin da yake kai mutane zuwa ga al-fahsha da kuma munkari Allah ka tsare ni manzo Allah yace ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila bayan an bayyana cewa suna bayyana tsaraicin su sannan suna koyawa wasu wannan fitsarin nasu annabi yace idan ka ga suka fito kawunan su za su ainihin wato tara wani abu akan kai tsarki ya tabbata ga Allah manzo Allah ya iya jawabi ina ƙara maimaitawa fa ku duba tun farko annabi ya ce ban taba ganin su ba annabi ya ce wasu abubuwa za su tara aka malamai suka yi ta bayani irin waɗannan abubuwan wanda a yau ba abinda malamai suka fassara yanzu da mata ba sa tarawa aka din wasu za su ci kwikwiye wasu tsimmani aka sai kaga kan yayi wani tozo haka haka annabi ya sifanta yace ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila kawunan su sai su yi shi kaman tozan wato raƙumi na'am wannan raƙumin aka ce wani nau'i ne na raƙumi wanda tozan shi idan ya taho ya taho ya tashi haka baya dan tsayawa irin nasa wani sai yayi sama sai ga ya karkace gefe kuma shine kaje ka duba yanzu yadda mata suke ganin wai su sun yi ado ko dai masu yin attachment wanda dama annabi ya ce tsinanu ne la'ana Allahu alwasila wal mustawsila Allah ya kine wa matar da take aikin yiwa mata ƴan uwanta ƙari a gashin su da kuma ita da ta zauna ake yi mata annabi ya ce duk tsinanu ne dan haka idan suka zo aka ci kwikwiye wannan gashin sai Allah kwasa shi Allah kwasa shi Allah kwasa shi ta yin sama zaka dauka wani gammo ne amma kuma wayannan duk ado ake yi a wasu za su je ne a yi musu wasu irin dauri wani sai an sa takalmi mai doro a cikin daurin ba abin da ba sa sawa wata ta sa kofi wata ta dauko dutse a daura hauka dai kala kala wal jununu fununu ba gane wannan da kyau ko wajibi a ji tsoron Allah wallahi duk abin da shari'a ta san ba ta da wani amfani ta haramta mana su domin duk abin da shari'a ta haramta ko malamai suka ce zaka ga 100% wannan abin cutarwa ne ga dan adam ko kuma kaso mafi yawa a cikin 100 cutarwa ne duk abin da yake mai amfani kuma Allah ya halatta mana shi to mu wadatu da wanda Allah ya halatta mana ba sai mun butulcewa Allah ba sannan zamu yi ado ko mu yi rayuwa ko mu yi gayu ko a gane cewa zamu iya ainihin wato biyewa a abubuwa da zamani ya zo mana da su na ci gaba Allah ya tsare mu da haka manzo Allah ya ce ka asnimatil buhtil ma'ila kaman tozan raƙumi wanda idan ya tashi sama sai kuma ya karkace gefe manzo Allah ya ce to ku saurara ku ji la yadkhulna aljanna kun ga waɗannan matan kun ga hadisin sai ya tattare kawai sai ya ci gaba da bayani akan mata amma tun farko hadisin kun ga an faɗi wasu maza madadin annabi ya ce la yadkhulu aljanna an gama da waɗancan mazan yanzu matan ne aka fi nannaga magana a kansu saboda karatun ya shiga kunnin su annabi ya ce sam ba za su shiga aljanna ba kai ba shiga aljannan ba kadai wala yajidna rihaha ko kanshin aljanna ba za su tunsuna ba annabi ya ce wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza irin kanshi da aljanna ke da ita kuwa to tun mutum yana nesa da aljanna tafiyan shekara 70 ake fara jin kanshin aljanna saboda ka gane irin lagwada da ni'ima da yake cikin aljanna shi yasa wallahi duk wanda bai shiga aljanna ba ya cuci kanshi Allah ya ce faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz duk wanda Allah ya tsallakar da shi wuta ya shiga aljanna shine kadai ya rabauta amma duk wanda aka neme shi aljanna ba a ganshi ba wallahi ya zama tababbe dan haka manzon Allah ya ce ko kanshin aljanna ba za su ji ba ka san abinci ma in ya ci ga in ana dafa abinci mai kanshi sai ka ji kana jin wani dadi kafin a kawo abincin ko to wannan abinci kenan ina kuma ga gidan aljanna da Allah ya ce akwai shagali a cikin aljanna inna ashabal jannati yawma fi shughulin suna cikin shagali wani shagali ma sai an je aljanna shi yasa idan mutun ya hakura da bin shedan a nan duniya ko shine zai yi wancan shagalin amma an ka biya wa san zuciyanka a nan duniya ka biya wa jin dadin duniya wanda yake takaitacce kuma mai karewa to sai kai asaran wanda yake mai wanzuwa Allah ka sa mu dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su ainihin wato shiga aljanna ba ba za su ji kanshin aljanna ba kuma kanshin aljanna ana jiyowa ne daga tafiya mai nisa saboda irin yadda Allah ya tattali ni'ima da ainihin abubuwa na jin dadi a aljanna to abinda muke son mu gane a nan shine da zaran mutum ya gane cewa lalle shi yana son ya zama wato wanda zai samu tsira a duniya da lahira to ya kasance cikin bayin da idan aka ce musu Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza su bi abin da Allah ya ce da abin da annabi ya ce Allah ya ce istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah duk sanda suka kira ku zuwa ga abin da zai tseratar da ku duniya da lahira amma daga lokacin da mutum ya ji zai rinka biyewa wato a yaran shedanu na cikin mutane da aljani waɗanda suke karkatar da mutane daga hanyar Allah to lalle mutum ya tabe rayuwar duniya kuma zai ainihin wato yi asara a ranar gobe alkiyama Allah ubangiji ya tsare mu daga yin asara wannan yan uwa masu albarka ina ƙara ainihin wato nuna mana muhimmancin sakonnin da ke cikin jan hankali da malami mana ne mu yi kokari mu kiyaye waɗannan abubuwa mu yi aiki da waɗannan fadakarwa kuma mu yawaita yin addu'a muna yi wa kawunanmu addu'a muna yi wa iyayenmu addu'a muna yi wa mazajenmu addu'a sannan muna yi wa ƴaƴanmu addu'a to da wannan zamu samu sai Allah ya cika mana da falalansa domin ba wanda aikin shi zai tseratar da shi duk ba zamu iya yin aiki 100% ba saboda rauninmu to amma kuma dan wanda muke yi sai mu ta addu'a Allah ya karba mana mu yawaita sadaka mu yawaita istighfari mu yawaita karatun alqur'ani to da haka insha Allah sai Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda zai shigar da mu aljanna da rahmansa da falalansa kamar yadda annabi ya ce dama ba wanda zai tsira da aikin sa sai wanda Allah ya lullube shi da falalansa har shi manzon Allah ya ce har shi sai da falalan Allah da rahmansa Allah muna roƙonka ka sa mu dace duniya da lahira ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka ba mu ikon biyayya gare ka yadda kake so kuma yadda kake yarda da shi ni ba tsawon jawabi zan yi ba dan abin da ainihin wato na ƙara tunatar muna fatan Allah ubangiji ya sa su amfane mu duniya da lahira anan zan dakata nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi